Sashin Hausa da murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fata an wuni lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Talata daga watan Nuwamban shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Maryam da kanun labarai.
Jami'an Ukraine sun yi kira ga kasashen duniya da su mai da Rasha saniyar wari bayan da sojojin Rasha suka kai hare-hare akan wuraren samar da ababen more rayuwa a biranen Ukraine da yawa. Hukumomin kasar Girka sun kaddamar da gagarumin aikin nema da ceto baki da yawa da suka bace bayan da wani jirgin ruwa da suke cikin sa daga kasar Turkiya ya nutse. Shugaban ƴan sandan Koriya ta Kudu ya amince da gazawarsa akan yadda suka tankari mummunan lamarin da ya faru a makon da ya gabata a lokacin da jama'a suka yi tururuwar fita bikin Halloween.
Kanun labarin kenan. A cikin shirin za ku ji martani da al'ummar Ghana suka yi akan jawabin da shugaba Akufo Addo ya yi wa kasar akan halin da tattalin arzikin kasar ke ciki.
Mu expect shugaban kasa ya yi muna maganan da zai kwantar da hankalinmu, amma maganan da ya yi muna watakila shi ya yi mishi, amma mu bai yi muna ba. Wallahi ba mu ji daɗin maganan shi ba.
Taron lecture na shekara da kwalejin Excel na Kano ya shirya ya mai da hankali akan amfani da shafukan sada zumunta wajen ƙara ilimi da tarbiyya.
Muna kira ne ga musulmai su yi amfani da wannan damar na kafofin nan da Allah Maɗaukaki Sarki sa muka samu yanzu nan su wakilci musulunci a nan.
A jamhuriyar Niger kuma gwamnatin kasar ce ta sanya hannu akan yarjejeniyar sefa biliyan 10 da kungiyar tarayyar Turai na tallafawa ilimi. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafe da shirin noma wanda Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar. Kana za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro ku aiko mana ta hanyar email. Amma yanzu a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Jami'an Ukraine sun yi kira ga kasashen duniya da su mai da Rasha saniyar wari bayan da sojojin Rasha suka kai hare-hare kan wuraren samar da ababen more rayuwa a biranen Ukraine da yawa. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Ukraine Oleg Nikolenko a yau Talata ya faɗi cewa ya kamata a fidda Rasha daga kungiyar kasashe 20 masu karfin tattalin arziki a duniya da ake kira G20, kuma a soke gayyatar da aka tura wa shugaban Rasha Vladimir Putin ta zuwa taron kungiyar da za a yi a kasar Indonesia a wannan watan. Nikolenko ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa Putin ya fito karara ya bayyana cewa shi ya bada umarnin a kai harin makami mai linzami akan farar hular Ukraine da masana'antun makamashin kasar. Ya kara da cewa tunda yana da alhakin jinin da aka zubta, dole ne a hana shi zama teburin da shugabannin kasashen duniya za su zauna. A cikin jawabinsa na dare a jiya Litinin, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce bai kamata Rasha ta kasance a kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ba. Hukumomin kasar Girka sun kaddamar da gagarumin aikin nema da ceto baki da yawa da suka bace bayan da wani jirgin ruwa da suke cikin sa daga kasar Turkiya ya nutse da daddare a cikin yanayi mara kyau a tsakanin tsibirin Evia da Andras. Dogarawan tsaron bakin teku sun faɗa a yau Talata cewa an gano mutane 9, dukansu maza, a wani ƙaramin tsibiri mai cike da tsaunuka da babu kowa a cikinsa a yankin ruwan Kafirias da ke tsakanin tsibirai biyu da ke gabashin babban birnin Girka. Mutanen da suka tsira, waɗanda aka ɗauko su a wani ƙaramin jirgin ruwan sintiri, sun shaidawa hukumomi cewa kimanin mutane 68 ne a cikin jirgin a lokacin da ya nutse, kuma daga Izmir da ke gabar tekun Turkiya suka taso. Da farko dai fasinjojin sun turawa hukumomin kasar sakon gaggawa a yau Talata, suna cewa jirgin da suke ciki na fuskantar matsala amma ba su faɗi wurin da suke ba. Yanayi a yankin na da muni sosai. Dogarawan tsaron bakin tekun sun ce wani jirgin sama mai saukar angulu da jirgin ruwan sintiri da wasu jiragen ruwa guda biyu da ke kusa suke gudanar da aikin ceton. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An ji ba kaɗan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Al'ummar kasar Ghana sun bayyana ra'ayinsu game da jawabin da shugaban kasa Nana Akufo-Addo ya yi wa kasar akan yanayi da tattalin arzikin kasar ke ciki da kuma matakai da za a bi wajen shawo kan lamarin wanda ya tabbatar da cewa yana cikin mawuyacin hali. Wakilinmu a Ghana Idris Abdullahi Bako ya yi duba akan jawabin ya kuma ji ra'ayoyin jama'a akan abin da shugaban kasar yake cewa.
A cikin jawabi na mintuna 30 da aka watsa a ranar Lahadin nan da ta gabata, shugaban kasar Ghana Nana Akufo-Addo ya yi jawabi ga al'ummar kasar inda ya bayani akan matakan da gwamnatinsa za ta dauka na ganin ta fita daga cikin matsalar tattalin arziki da ya ce Ghana na cikin rikici kuma bai wuce gona da iri da fadin hakan ba. Daga cikin waɗannan matakan Nana Akufo-Addo ya ce
a government announced a 30% cut in budgeted discretionary expenditure.
Gwamnati ta sanar da rage kashi 30 cikin 100 na kasafin kuɗin da aka ware domin kashewa da kashi 30 cikin 100 na albashin shugaban ƙasa, mataimakin shugaban ƙasa, ministoci da masu rike da mukamin siyasa da sauransu. Ya ce gwamnati za ta samu hanyar samun man fetur yadda zai rage hauhawar farashin mai ga jama'a. Ya ce za a rage bashi da kashi 55 cikin 100 kafin 2028. Za a fara rage shigowa da shinkafa, man dafa abinci, ƴaƴan itatuwa da sauransu daga ƙasashen waje. Ta tallafin asusun lamuni lamarin tattalin arziki zai daidaita, sannan kuma ya tabbatar wa 'yan Ghana cewa babu aski ga hannun jari da za a yi lamuni da shi a yarjejeniya da asusun lamuni na duniya. Sai dai waɗannan matakan da wasu da shugaban ƙasa ya bayyana ba su dace da abin da wato Nuhu Ilyasu, malamin ilimin harkokin kuɗi da tattalin arziki a jami'ar Islamu da ke Ghana, ya so shugaban ƙasa ya faɗa ba. Sai dai bayanin nasa akwai ingausa da yawa a ciki.
Majesty the President ya announce na ra'ayina bai yi enough ba. In every policy implementation and policy abunga.
Ya ce a duk inda ake kokarin tsara manufa da za a tabbatar da shi, su waɗanda za su amfana da wannan manufar in ba su amince da wanda zai tabbatar da manufar ba, ba za a samu nasara ba. Su 'yan Ghana na ganin waɗanda suke tafiyar da wannan tattalin arzikin ne suka kai shi ga yanayin da yake a ciki yanzu. Domin haka da ya kamata shugaban ƙasa ya sanar da cewa ya rushe tawagar da ke kula da tattalin arziki tare da ministan kuɗi gaba ɗaya, a sallame su, a rage yawan kuɗaɗen da gwamnati ke kashewa fadar shugaban ƙasa, a rage yawan ministoci da jami'un gwamnati. Shine zai bai wa masu zuba hannun jari ƙwarin gwiwar cewa za a iya biyan basussukan da ake bin mu. Al'ummar gari kuma sun bayyana ra'ayinsu ga muryar Amurka.
Mu expect shugaban ƙasa ya yi muna maganan da zai kwantar da hankalinmu, amma maganan da ya yi muna watakila shi ya yi mishi, amma mu bai yi muna ba. Wallahi ba mu ji dadi maganan shi ba.
Shugaba ya fito ya zo ya yi magana. To, mu dai abin da dai dake rokan Allah dai ya sake mai hankalinsa, don komai dai na hannu Allah. Yasa yau aka ga yanda rayuwar ke tafiya gaskiya ababe yayi karfi.
Station kafa 3536, amma yanzu aka this month ga wanda ya zama 35 duka daga 400 she 45, wanda da aka kenya station 5 million duka yanzu ya zama 556 million. Yana affect kasuwan mu.
Rana jiya wawo wanda ake fita shi kasan waje ake kawo. Mun zo mu station 9 cents, yau mun zo 8 million. Ya kamata duk ai muna wani ba rage mu kuma mu san yanda zamu sai
dai. Sai dai kamar yadda shugaban marasa rinjaye wato Haruna Idris ya ce binciken da ya yi ga IMF ya nuna masa cewa lallai akwai aski da za a yi, kuma sunan wanzamin shi ne sikamfedede, wato kuɗi ba a yi miki giriniya. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To madalla a gaida Idris Abdullahi Bako da wannan rahoton. Ana saurare wannan shirye-shirye ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwa da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Yanzu ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Wani bincike da aka yi a nahiyar Afirka ya gano cewa idan manyan mutane suka sha wani maganin gwaji sau daya, yana kare su daga cutar zazzabin cizon sauro tsawon akalla wata shida. Wata sabuwar hanya da aka gano a baya-bayan nan ta yaki da cutar da sauro ke janyowa. Zazzabin cizon sauro da ake kira malaria da turanci ya kashe mutane sama da 620,000 a shekarar 2020, wasu miliyan 241 kuma suka kamu da cutar, galibi yara 'yan ƙasa da shekara 5 a nahiyar ta Afirka. Hukumar lafiya ta duniya ta fara raba rigakafin na masassarar cizon sauron ga yara, amma kashi 30 cikin 100 ne yake aiki, kuma ana buƙatar a bada rigakafin har so hudu. Dr. Kasim Kayantawo na Jami'ar Kimiyya da Fasaha a birnin Bamako da ke ƙasar Mali, wanda ya taimaka wajen jagorantar binciken da aka yi a ƙauyukan Khalifa Bugu da Torodo, ya ce rigakafin da ake da shi baya kare mutane da yawa. A yau Talata, ƙasar Algeria ta sauke taron ƙolin ƙasashen Larabawa karo na 31, wanda za a ci gaba da yi har zuwa gobe Laraba, a daidai lokacin da yankin ke kokarin cimma matsaya akan wasu batutuwa da ke haddasa rarrabuwar kawuna.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma bari mu sake waiwayan rahotannin mu. Amfani da kafofin sada zumunci na zamani, wato social media, wajen samun ilimi na gari da cusa tarbiyya a tsakanin dalibai da dukkanin matakai na daga cikin batutuwa da suka mamaye lecture shekara-shekara ta bana da kwalejin Excel a Kano yake shirya wa iyaye da malamai da dalibai da ma sauran masu ruwa da tsaki a fannin ilimi, musamman la'akari da kalubalen tsaro da yankin arewacin Najeriya ke fama da shi. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kwari na dauke da karin bayani.
A yayin taron lecture da aka gudanar a harabar kwalejin ta Excel, an kalubalanci musulmi su rinka nuna halaye na gari abin koyi a kalamansu da ayyukansu da kuma mu'amalarsu ta yau da kullum, domin kawar da gurguwar fahimtar da ma'abuta wasu addinai a sassan duniya ke yi wa musulunci. Ustaz Abdullahi Musa da ake laƙabi da Pen Abdul shine gabatar da makala a wurin lecture.
Abu na farko ma mutum ya samu ilimin menene ake nufi da musulunci, har ilimin ta kai shi ga fahimtar wa ake cewa musulmi. To idan ya gane mecece siffar musulmi, kaga sai in ya siffantu da wannan sai a kira shi musulmi. Musulmi ba zai zama cikakken musulmi ba sai ya kyautata mu'amalarsa da Allah madaukakin sarki. Dole sai mutum ya tabbatar da tauhidi, kuma ya gujewa shirka da ma'abutan shirka. Mataki na uku kuma shine sai mutum ya kyautata ta mu'amalarsa da kansa, shikakken kansa, me zai yi na ya kyautatawa kansa game da ayyukan alkhairi da kuma ya siffantu da ɗabi'u na nagartaccen mutum. To daga nan kuma shine kuma mu'amalarsa da kuma iyalansa. To daga kuma na ƙarshe shine ya kuma zai yi mu'amalarsa da kuma al'umman da yake cikin su. To idan mutum ya siffantu da waɗannan ɗabi'un a waɗannan matakan gabaki ɗaya, to ya zama cikakken musulmi.
Farfesa Nura Muhammad Sali, mataimakin shugaban jami'ar tarayya da ke Dutse a jihar Jigawa, ya ce la'akari da cewa baya ga koyar da ilimi zalla, alhakin tarbiyyar ɗalibai ya rataya a wuyan malamai, ya sanya hukumar gudanarwa ta jami'ar haɗin gwiwa da ƙungiyoyin ɗalibai kan shirya tarukan lecture akan al'amuran addini da na yau da kullum.
Akwai kungiya ta Muslim Student Society of Nigeria, ana haɗa irin wannan lecture a jami'o'inmu domin a faɗakar da ɗalibai da malamai da iyaye, ana gaita da sauran al'ummar gari domin ɗa'anci na kowa ne. Su dole a haɗa ƙarfi da ƙarfi a dinga faɗakar da jama'a domin a sami ingantaccen al'umma, domin matasa su ne ƙashin bayan al'umma. Idan aka yi ba su tarbiyya ta gari, insha Allah za mu bacci idanunmu ƙarfi.
Sai dai Ustaz Abdullahi Musa ya ce akwai bukatar musulmi ma'abuta kafar sada zumunci ta zamani su ƙara ƙaimi wajen fahimtar da duniya hakikanin musulunci a aikace.
Kafa ce da ke ba wa musulmai dama su baje kolinsu me ake nufi da musulunci da kuma me ya kamata musulmi ya siffantu da. To kaga daga nan wanda ya tsinci abin da ake tallatawa na musulunci, kaga sai ya amfana. Saboda haka muna kira ne ga musulmai su yi amfani da wannan damar na kafofin nan da Allah madaukakin sarki sa muka samu yanzu nan, su wakilci musulunci a nan.
Dangane da haka ne na tuntuɓe guda cikin masu faɗa a ji a kafar sada zumunci ta zamani, wadda ake yi wa laƙabi da social media influencers da Turanci, wato Dr. Musa Abdullahi Sufi.
To gaskiya dai a ɗaiɗaiku da muke gudanar da al'amuran nan sai a kwanan nan da aka fito da Northern Influencers, an haɗa mutane iri daban-daban waɗanda ake ganin influencers ne. Manufar ita ce ta farko dai a kalli arewa, misali ya za a kalli matsalolin arewa da maganganunce su da sauransu. To wani ina gani mataki ne na farko da aka hau. Mataki na biyu dama maganar da muka yi shi ne ɗaya daga cikin shawarar da na ma bayar aka yi shi ne ya kamata komai za mu riƙa kallon shi da idanmu, na misali 'yan arewa musulmi, komai za mu riƙa kallon shi ta wannan sigar wurin fahimtarsa, wurin nemo masa solution da sauransu.
Kamar sauran sassan duniya, miliyoyin 'yan Najeriya ne ke amfani da kafar WhatsApp da Facebook da Twitter da TikTok da sauransu wajen karɓa ko isar da saƙonni a dare da rana. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwali da wannan rahoton. Gwamnatin Jamhuriyar Nijar da kungiyar tarayyar Turai sun saka hannu akan wata yarjejeniya wacce a ƙarƙashin yarjejeniyar kungiyar tarayyar Turai ta amince ta ba ƙasar Nijar tallafin biliyan kusan 10 na kudaden sifa waɗanda za a yi amfani da su don bunƙasa shaɗin ilimi. Sai dai masu fafutukan kare haƙƙin jama'a a fannin ilimi sun gargaɗi hukumomin da su zuba ido a kan ganin an tabbatar da an yi amfani da waɗannan kuɗaɗen ta hanyar da ta dace. Wakilin muryar Amurka a birnin yau mai Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Wannan yarjejeniya ta tsakanin ƙasar Nijar da ƙungiyar tarayyar Turai wani ɓangare ne na alƙawalan da aka ɗauka a yayin taron zaburar da masu hannu da shuni wanda shugaba Muhammad Bazoum ya jagoranta a watan Satumban da ya gabata a birnin New York dabara da babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da nufin tattara kuɗaɗen da za a yi amfani da su wajen inganta sha'anin ilimi a wannan ƙasa. Biliyan 9.8 wato miliyan 9,800 na kuɗaɗen sefa ne ƙungiyar ta EU ta amince ta bayar domin kula da sha'anin ilimi. Salvador Pinto shine jagoran tawagar ƙungiyar EU a nan Nijar.
En finançant ce fonds commun, les États membres manifestent leur soutien et leur confiance au gouvernement nigérien.
Yace daukar nauyin waɗannan kuɗaɗe a asusun gudanar da sha'anin ilimi na bai ɗaya wato Fonds commun pour l'éducation, wata alama ce da ke fayyace yardar da ƙasashe mambobin ƙungiyar ke baiwa gwamnatin Nijar a sabon tsarin fasalta sha'anin ilimi da ta bullo da shi.
Il vise la mise en œuvre de la politique sectorielle de l'éducation et de formation.
Gwamnatin Niger ta kuduri aniyar saka wannan tallafi a babban shirinta na inganta sha'anin ilimi daga shekarar 2023 zuwa 2028, abinda zai bada damar samar da ƙarin guraben karatu da samun horo ga yara akalla 200,000 a kowace shekara. Kamar yadda ministan kudin ƙasa Dr. Ahmed Jidoud ke ƙarin bayani.
Le programme de renaissance 3 de son excellence Monsieur Mohamed Bazoum.
Yana cewa ilimi na daga cikin muhimman ayyukan da shugaban ƙasa Mohamed Bazoum ke bayo fifiko. Kasancewarsa wani gimshikin samar da nagartattun ma'aikata, sannan kuma wani bangare na samar da zaman lafiya da ci gaban al'umma.
L'offre d'éducation au Niger.
Ƙungiyoyin fafutukar kare haƙƙin jama'a a fannin ilimi sun yi farin ciki da samun wannan tallafi. Yake kuma akwai wani hanzari ba gudu ba, inji shugaban kungiyar Renjet Usman Dambaji.
Wani abu ya yi kyau, mun shi shinama shugaban kasa, mun shi shinama kungiyar tarayyar Turai, amma abin da ya fi kyau a gare mu yau ya kamata mu taimaka ma kanmu, mu ba da kuɗaɗe da kanmu don mu ci gaba da kanmu. Wannan kuɗin na tarbiyyar Turai muna iya samun su a Nijar a wani lanhu ko amini gidauniya ko ta wasu masu hannu shuni ko makauhi na gwamnati ko kuma masu zaman kansu.
Kwararre a sha'anin karantarwa bugo da ƙari tsohon sakataren ƙungiyar malaman makaranta ta Sinani Isu Arzika ya gargaɗi mahukunta su fake waɗannan kuɗaɗe don ganin an yi aiki da su a hanyar da ta dace.
Yau lalle masu hannu da shuni sun ba shugaban ƙasa amana, so da yadda niyyar shi ta cewa shi burin shi ga ya ta da lakwal. To ai gwada ana suka yi dan in sun koyi zuba kuɗin sun kaga abun ya tsaya bakin guri bai tabbata ba. To za ka iske su ma sun fara riƙe hannunsu. To a tsaya diba an ce kuɗin cikin Fonds commun za a sa su. In an sa Fonds commun ɗin abin da shi a sa ido dala in ta huto a bita a ga ina ta tafi iske ta ce da an ka aikata. Ko kuwa an hwashe ta ko wani ya ɗibi rabon shi.
Jihohin Yamai da Maraɗi da Agadez ne za su ci moriyar wannan tallafi da ake sa ran fara zartar da shi a shekarar da ke tafe. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sannadi da cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa da babban sakataren hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Adamawa, Dr. Muhammad Aminu Sulaiman, kan yadda ambaliyar ruwa ta yi sanadiyar lalata dubban gonaki da dukiya mai yawa a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, za mu koma ɗan baya kaɗan kan tambayar da wakilin Malado Salisu Muhammad Garba yayi wa Dr. Muhammad.
A duba da cewa waɗannan ƙananan hukumomi da ka zayyano kusan a ce kananan hukumomi ne wadda suke fidda albarkatun gona, kuma wannan matsala kusan za a ce ya laƙume gonaki da dama. Ban sani ba ko kuna da yawan ƙididdigan gonannaki da suka salwanta sakamakon wannan ambaliya a jihar Adamawa.
Kawo yanzu dai muna da ƙididdigan ya fi hekta 25,000. Yanzu a gabana da yake gani din nan na fufore ne kadai. A fufore nan kadai muna da hekta ya kai 5,000 da wani abu da suka salwanta. Kaga a fufore kadai muna da hekta 2,509. So a lissafin mu dai ya nuna muna da abun nan fiye da hekta 20,000 da suka salwanta na gonaki a Adamawa din nan. Kuma wannan yana da hatsarin matuga, yana da hatsarin gaske, domin in za ka iya lura cikin shekaru biyu din nan arewa maso yamma da arewa maso tsakiya, saboda abun nan tashin hankali na kidnapping, rashin zaman lafiya, mafi yawa daga cikinsu sun dawo ta nan suna noma, wasunsu kuma su zo su sai kayan gona daga abin amfanin gona daga nan wurin su koma. To yanzu bana din nan in ka kasa gonakinmu da ke Adamawa din nan, kusan in ce kashi 80 duk sun salwance a sanadiyar wannan ambaliya din nan. Lallai wannan yana da hatsari matuka, don har ya kai ga na gaya wa mai girma gwamna, na gaya masa lokacin da na gaya masa, kuma lallai wannan maganin ya shige shi sosai me ya kamata a yi. Don tun kamin ma wannan ma a lissafi wannan da ake yi na Kadaha Munaze na UN din nan, Food and Agricultural Organization, ya nuna lissafin akwai ƙididdigan mutum 1,700,000 a Borno, Yobe da Adamawa da suke fuskantan abun nan acute malnutrition na nyuwa kenan,
mai karfi
kawo zuwa wata na 8 din nan kenan fa ƙididdigan ya tsaya. To ga abun da ya faru tsakanin wata na 8 din zuwa yanzu, ya nuna kenan fa sai Allah ya kawo mana sauki. Alaila dokan shiga kasuwa ka gani mana, yanzu ana girbe gonaki amma yanzu abinci sai hauhawa yake yi, ai abun da bada mamaki sosai, abun kuma na da bada tsoro matuka. In ba dai an tsaya da gwamnati da hukumomi da suka kamata, an haɗa ƙarfi da ƙarfe, an yi ƙoƙari, an shawo kan wannan matsalan, to haƙiƙa akwai matsala babba. Don Bature yake a hungry man is an angry man. Wanda bai samu abinci ya ci ba zai iya yin komai,
duk abin da zai faru
yana jin yunwa, zai je ko ina, zai je at any length ya tabbatar ya samu abinci din nan. Da haka wannan yana da hatsarin gaske batun abinci din nan. Gaskiya ni kam a nawa lissafin duk asara da aka yi, wanda ya mutu Allah ya ji kansu, wanda suka ji ciwo in Allah ya yarda za a samu sauki, da yawa ma sun samu sauki yanzu. Wanda ya rasa gidansa in akwai rai zai mai da gidan, amma wannan yunwa din nan ga yunwa ga talauci ana fuskantar zaɓe, to Allah ya kawo mana sauki.
Ranka da dakta, duba da cewa ita gwamnati ta yi nata kokari, kuma naga kun ta shiga lunguna da saƙuna domin ganin kun taimakawa al'umma da waɗannan matsalar ta shafa. Shin wannan zagayawar da kuka yi, duba da cewa kun yi yunƙuro ku ga kun shawo kan matsalar kokarin kanku, ta yaya ne kake ganin gwamnati za ta yi yunƙuro domin ta ci gaba da taimakawa al'umma akan wannan matsala, duba da cewa a jihar Adamawa kawai gonaki da suka salwanta kusan hekta nawa na jika kira yanzu haka?
Ya fi 20,000. To abinda za a yi babban abinda za a yi na farko, dama bala'i haka ko iftila'i ya faru haka, abinda za a so mai a taimakawa waɗanda suka jikkata taimako kuma na gaggawa, wanda kuma alhamdulillah gwamnati ta yi kokarinta, don mun soma waɗanda suke sansanin abun nan gudun hijira an taimaka musu. Sa'an nan mun zo mun dubi ƙananan hukumomi har guda 18 mun taimaka musu. Daga bisani kuma mai girma gwamna ya ba da kuɗi an sayi abinci, an taimakawa ƙananan hukumomi 21 gaba ɗaya, amma an fi baya waɗanda suka fi shan wahala akan waɗanda ba su sha wahala sosai ba. Amma taimakon ya kai ga haka.
Masu sauraro, a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za mu kawo muku ci gaban tattaunawar. yanzu a madadin babban sakataren hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Adamawa Dr. Muhammad Aminu Suleiman da kuma wakilin ma Adamawa Lado Salisu Muhammad Garba sai kuma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
to madalla yanzu ku ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuka aika mana
Ra'ayi na farko ra'ayi ne da ya fito daga hannun Alhaji Mele Sufari jihar Yobe yace tallafin kayan abinci da sutura da gwamnatin Najeriya ta baiwa waɗanda ambaliyar ruwa ya shafa a shiya arewa maso gabashin Najeriya ƙarƙashin hukumar NEDC Allah ya sa dai wannan tallafi zai kai ga waɗanda aka yi domin su ba tare da karkatar da akalansu ba sai ra'ayin Baffa Haruna Bajoga da yace ƴan Najeriya Mu kudiri aniyar fatattakar duk wasu nau'ukan 'yan siyasa da muke da kaulani a kansu, mu zaɓi waɗanda aka yi wa kyakkyawar shaida cewa idan sun hau madafun iko ba za su mana tintinkau ba, domin ya kamata a ce an sha mamman warke da iri-irinsu. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Sani mai lange-lange ya wuri, kai ko cewa kai. Allah ya sa taron gaggawa da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kira da manyan jami'an tsaron Najeriya ya taimaka wajen kawo ƙarshen matsalar tsaro gaba ɗayanta a Najeriya har ma da ƙasashe da ke makwabta. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Isa Lawal Girgir. Kace shirin babban bankin Najeriya na canza fasalin kuɗi na naira 200,500 a gaskiya hakan yayi daidai domin zai taimaka matuƙa wajen gano waɗanda suka tattare kuɗaɗen Najeriya suka ɓoye daga ƙarshe nake addu'a Allah ya sa haƙa ta cimma ruwa amin to ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu riƙa karantawa
To da wannan ne kuma muka kawo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Jama'an Ukraine sun kira ga kasashen duniya da su mai da Russia sadiyar ware bayan da sojojin Russia suka kai hare-hare kan wuraren samar da ababen more rayuwa a biranen Ukraine da yawa. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Ukraine, Oleg Nikolenko, a yau Talata ya faɗi cewa Ya kamata a fidda Rasha daga kungiyar kasashe 20 masu karfin tattalin arziki a duniya ta G20 kuma a soke gayyatar da aka tura wa shugaban Rasha Vladimir Putin ta zuwa taron kungiyar da za a yi a kasar Indonesia a wannan watan. Hukumomin kasar Girka sun kaddamar da gagarumin aikin nema da ceto baki da yawa da suka bace bayan da wani jirgin ruwa da suke cikin sa daga kasar Turkiya ya nutse da daddare a cikin yanayi mara kyau a tsakanin tsibirin Evia da Andros. Dogarawan tsaron bakin teku sun faɗa a yau Talata cewa an gano mutane tara dukansu maza a wani ƙaramin tsibiri mai tsaunaka da babu kowa a cikin sa a yankin ruwan Kifiriya da ke tsakanin tsibirai biyu da ke gabashin babban birnin Girka. Mutanen da suka tsira waɗanda aka ɗauko su a wani ƙaramin jirgin ruwan Sentry sun shaidawa hukumomi cewa kimanin mutane 69 ne a cikin jirgin a lokacin da ya nutse kuma daga Izmir da ke gabar tekun Turkiya suka taso. Shugaban 'yan sandan Koriya ta Kudu ya amince da gazawarsa akan yadda suka tunkari mummunan lamarin da ya faru a makon da ya gabata a lokacin da jama'a suka yi tururuwar fita bikin Halloween yayin da jami'an kasar suke kokarin shawo kan fushin jama'a game da bala'in turmutsitsi mafi muni da kasar ta taba gani. Binciken farko da aka gudanar ya nuna cewa 'yan sanda sun samu kiran wayar gaggawa da dama daga mutanen da suke cikin fargaba kafin faruwar turmutsitsin da yammacin ranar Asabar a cewar Yun Hee-kyun babban kwamishinan 'yan sandan Koriya ta Kudu. Wani bincike da aka yi a Afirka ya gano cewa idan manyan mutane suka sha wani maganin gwaji sau ɗaya yana kare su daga cutar zazzabin cizon sauro tsawon akalla wata 6.
To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci idan Allah ya kamu da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyanmu ta wannan lokaci Malama Nashwan. Baba Yakubu Makeri da na gabatar daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. A huta lafiya amma da ƙarshen yau da gobe. Assalamu alaikum.